sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Laraba 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an ba kasar Ghana kuɗi sama da dala miliyan 4 daga asusun babban bankin duniya saboda kokarin da ta yi wajen rage fitar da gurbatacce iskar carbon a kasar. Masharhanta sun yi kira ga kasashen nahiyar Afirka da su dauki irin matakin don yaki da dumamar yanayi.
Sauran kasashen Afirka, musamman wayanda muke kusa da su kaman Burkina Faso, kaman Nigeria, dukkan su za su iya su dauki irin mataki haka da gwamnatin Ghana ta dauki, saboda dumamar yanayi tana da alaka da kasashe wanda ke kusa da juna.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar kowace ranar Laraba a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridu daga ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Jami'ai sun bayyana jiya Talata cewa kasar Brazil na shirin kafa wani kwamitin musamman da ya kunshi jami'an soji, 'yan sanda da kuma cibiyoyin gwamnati da nufin korar masu haƙar zinari da suka mamaye Yanomami. Ana ɗorawa sama da masu haƙar ma'adanai 20,000 alhakin ɓarkewar cututtuka da tashin hankali da kuma yunwa da ake fama da su a ƙauyen na Yanomami, wanda yake nesa da wata maraya kan iyakar Brazil da Venezuela. Ministan tsaro Jose Mosio ya ce ana buƙatar jami'an soji su fitar da masu haƙar ma'adanai waɗanda suke da makamai sosai da kuma jirage masu saukar angulu. Mosio ya faɗa wata hira da tashar talabijin ta Ban cewa nan ba da daɗewa ba za mu shiga ƙafar wando ɗaya da su, muna buƙatar kawar da rashin imani. Yanzu da aka baza jami'an soji da dama a ƙauyen, mayakan ruwa za su yi sintiri a rafuka su kwace jiragen kwale-kwale, yayin da mayakan sama kuma za su yi gadin sararin sama su hana jiragen da ba a yarda da su ba sauka. Ƙasar Iran tana matsayi na 147 daga cikin ƙasashe 180 a jerin ƙasashen duniya da aka fi cin hanci da rashawa, bisa ga rahoton da wata ƙungiyar sa ido ta fitar jiya Talata. Rahoton kungiyar sa ido ta Transparency International na nuni da cewa Iran an bata maki 25 na matsayin cin hanci da rashawa. Bisa ga sikelin gwajin matsayin cin hanci da rashawa a ƙasa, sifili yana nufin ana ƙazaman cin hanci da rashawa, ɗari kuma yana nufin ba a cin hanci da rashawa. Makin da ƙasa ta samu yana kwatanta irin cin hanci da rashawa da ake yi a ƙasar idan aka kwatanta da sauran ƙasashe. Rahoton ya bayyana cewa maki da aka ba ƙasar yana iya sakewa idan al'amura suka sake. Rahoton na cibiyar sa idon ya bayyana cewa ƙasashen da suka sami maki mai yawa ba su cika fuskantar barazanar tashin hankali kamar sauran ƙasashe ba. Papa Roma Francis ya isa Kinshasa, babban birnin ƙasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo, a jiya Talata wata ziyara ta kwanaki 6 da zai yi a ƙasar da kuma Sudan ta Kudu. Papa Roman ya isa da sakon zaman lafiya, kwanciyar hankali da sasantawa a ƙasashen da suka yi fama da rikici na tsawon shekaru. Tun farko Papa Roma Francis ya yi niyyar ziyartar Goma da ke arewacin Kivu, sai dai soke wannan shirin sabili da tashin hankali da aka yi tsakanin 'yan tawayen M23 da dakarun ƙasar na Congo. Mai nazarin lamura da fashin baki kan harkokin siyasa Tanyoma Rukumbuzi ya ce Papa Roman zai jawo hankalin duniya kan rikicin da ake a demokaradiyyar jamhuriyar Congo. Ya ce sabili da matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin da ke shafar farin kaya, yayin ziyarar tasa, sakonsa zai ja hankali kan ta'asar da ake tafkawa a yankin da ke ƙara muni, zai kuma yi kira da a kare rayukan farin kaya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
an jima kadan zamu kawo muku karshen labaran duniyar amma yanzu bari mu leka bangaren rahotannin mu. Babban bankin duniya ya ba kasar Ghana kimanin dala miliyan 4.8 saboda kokarin da kasar ta yi wajen rage fitar da gurbatacce iskar carbon ton 972 a wasu dazuzzukan kasar. Masu sharhi sun yi kira ga kasashen nahiyar Afirka musamman makwabtan Ghana da su dauki irin matakin domin kare muhallansu tare da ba da tasu gudunmuwar wajen rage zafin yanayi kafin shekarar 2050. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton daga Kumasi.
Wannan kudi da gwamnatin Ghana ta samu daga babban bankin duniya ita ce kashi na farko cikin hudu na alkawuran da asusun bankin duniya ta yi karkashin yarjejeniyar rage fitar da gurbatacciyar iska wato emission reduction payment ERPA a takaice da ta kulla da wasu kasashen nahiyar Afirka. Yayin jawabin sa bayan gabatar da wannan kudin director babban bankin duniya a kasashen Ghana da Liberia da Sierra Leone wato Pierre Laporte ya ce wannan kudin da muka baiwa Ghana musanya ne na matakin da ta dauka na rage fitar da iskar mai guba kuma za ta iya samun miliyan 50 na dalan Amurka har inda kasar Ghana ta iya tarihi yawan fitar da gurbatacciyar iska ma'aunin ta miliyan 10 kafin shekarar 2024 in ji shi. Shi kuwa ministan filaye da albarkatun kasa Honorable Samuel Jinapo ya ce gwamnatin Ghana tun lokacin da an kabullo da wannan shiri ne ta tattauna da masu ruwa da tsaki musamman manoma da sarakunan gargajiya da wasu hukumomi karkashin gwamnati da kungiyoyin zaman kansu kuma ko shakka babu wannan yunkurin ya haifar da kame ido. Wannan kudin zai kara mana kwazo mu ci gaba da kare dazukan mu tare da rage yawan fitar da sinadarin carbon inji shi. Na tuntube masanin harkar yanayi kana babban jami'i a hukumar kula da harkar noma ta kasar Ghana Malam Jafar Dankobiya inda nayi masa tambaya ko shin ya ji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka har ma ta cimma wannan nasara.
Wannan abun da aka samu har aka iya World Bank ta bada wannan kudi wurare uku zamu ce an iya an samu wannan ci gaba. Gwamnati ta kawo wani sabon mataki abinda ake cewa climate smart agric. Wannan bai ba a neman a yanka itacuna sa'annan a yi shukin wannan koko. Ya kai ma shi dai a shuka itacuna saboda a iya a kiyaye wannan koko. Shekara kaman biyu da ya wuce an kawo wani project daga Ministry of Environment ana kiran shi Green Ghana. Green Ghana ta yi kokarin shuka itacuna sama da miliyan 5. Yau wayannan itacuna wasunsu suna shekara ɗaya ko shekara biyu. Itace in ya riga ya kai wannan masayi har ya iya ya saya to yana ka da ragewan wannan carbon dioxide a cikin sararin sama. Gwamnati ta kawo Tree Crop Development Authority. Wannan sabon abu ne aka same ta saboda a iya a samu shuka itacuna da rage carbon dioxide da ke cikin sararin sama a ƙasa. Kisa ababai ukun ga duka da kai abu ne da yau in an dube ta tana da alaka da wannan samu wanda ake halwal bank ta iya ta ce an yi kokari.
Malam Jafar na ganin bukamata ya da wasu kasashen nahiyar Afirka su yi kokarin daukan matakai makamantan haka domin ganin sun rage yawan fitar da iska mai guba tare da bada nasu gudunmuwa wajen rage yawan zafi a sararin samaniya kafin shekarar 2050.
Sauran kasashen Afirka musamman wayanda muke kusa da su kaman Burkina Faso kaman Nigeria kaman Togo dukkansu za su iya su dauki irin mataki haka da gwamnatin Ghana ta dauki ya amfanar da sauran kasashen da ke nahiyar Afirka saboda dumamar yanayi tana da alaka da kasashe wanda ke kusa da juna. In an samu gurbataccen yanayi a Ghana zai iya ya samu alaka da yanayin da ke kaman Togo ko Burkina Faso.
Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adams. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Masu sharhi kan lamura a Amurka sun bayyana cewa ziyarar da sakataren harkokin wajen kasar Anthony Blinken zai kai Beijing ba ta nufin za a samu wani gagarumin canji a dangantaka tsakanin China da Amurka. Blinken zai kasance babban jami'in diplomasiya a Amurka na farko da zai ziyarci Beijing tun shekara ta 2018. A wannan watan Blinken ya shaida wani taro a cibiyar nazarin harkokin siyasa ta jami'ar Chicago cewa samar da damar tattaunawa za ta rage tsamarin da ke tsakanin kasashen. Bisa ga cewarsa an samu dan ci gaba bayan ziyarar 'yan majalisar wakilai Nancy Pelosi a lokacin tana kakakin majalisa. Ƙasar China ta bayyana matukar damuwa kan rahotannin da ke nuni da cewa Amurka tana kokarin ƙara takaita sayarwa kamfanin fasaha Huawei fasahar Amurka. Kamfanin da jami'an Amurka suka bayyana a matsayin mai cike da barazana ga harkokin tsaro sabili da zargin da ake yi ma kamfanin na taimakawa ayyukan Beijing na leƙen asiri. Kamar yadda mujallar Financial Times ta wallafa, ma'aikatar harkokin cinikayya ta Amurka ta sanar da kamfanonin Amurka cewa ba za ta ci gaba da bada lasisin saidawa kamfanin fasaha ba. Ta haka ake toshe hanyar sayarwa kamfanin da ke da zama a Shenzhen muhimman abin da yake bukata. An fara sa ido da takawa kamfanonin China birki ne a ƙarƙashin gwamnatin Trump, wadda ta sasa kamfanin Huawei a jerin kamfanonin da aka haramta sayarwa fasaha a shekara ta 2019, sai dai aka daga wa waɗansu kamfanonin Afirka, wato Amurka, ƙafa da suka hada da Qualcomm da kuma Intel, da su daina samar da lasisin fasaha ko kuma su samar da lasisin fasaha da ba na 5G ba. Tun da ya hau mulki a shekara ta 2001, shugaba Joe Biden ya dauki tsauraran matakai fiye da ma yanda na magabacinsa Donald Trump. Yanzu haka dai, bisa ga dukkan alamu, gwamnatin Biden tana kan hanyar haramta sayar da kowace irin fasaha ga kamfanin, a cewar Sam Hotel, wanda ya nazarin kimiyya bayanan kididdigi a cibiyar sabuwar fasaha tsaro ta ƙasa da ke Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka, a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin Ciwon Mace a makon da ya gabata, akalar shirin ta karkata kan yadda mata a arewacin Najeriya suka farga da kafa kungiyoyin taimakawa al'umma, sannan da kuma irin tasirin da waɗannan kungiyoyi suke da shi ga cigaban al'umma. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ar da Hajiya Kultum Umar take cewa,
kinga wani kowa ne ba naka kaɗai ba ne, shi yasa yake da kyau irin waɗannan abubuwan akwai su da za su taimaka ma matasa. Saboda yanzu ko a cikin gida ma za ki ga 'ya'yanmu suna lalace, ba wai sai wanda ya fita ba, su suna buƙatar waɗanda za su jagorance su kar su samu abubuwa su musu kyau a rayuwa. Kuma kinga duk abin da kai ba yaro ko kama mutum tsakaninka da Allah ne.
To kamar a makon jiya, muna tare da bakin namu Hajiya Kultum da Malama Fatima Ali Muhammad, wacce aka fi sani da Yasmin Mai Nasara, shugabar kungiyar iyayen marayu daga jiyayyu kan harkar ilimi. Ai sauraro lafiya. Hajiya Kultum, kina ganin akwai wani mahimmanci game da kafa irin waɗannan ƙungiyoyi?
Kafa ƙungiyoyi na da mahimmanci idan mutum ya je neman taimako, a san shi ɗaya ne, ko a ba shi mahimmanci kamar yadda za a ba waɗanda suka je a ƙungiyance, saboda kin ga suna da dokoki, suna da ka'idodi na ƙungiya, so za ki ga cewa in aka je a ƙungiyance sai an fi ba su kulawa saboda wannan tsarin da suka ɗauka. Sannan kin ga al'umman gari sun fi ba wa ƙungiyoyi mahimmanci saboda an fi ba da kulawa.
Yanzu mata kuma suka farko kowa yana shiga ƙungiyoyi da zai taimake shi, kuma kin ga haka ana tasiri sosai, yana taimaka ma mutane al'umma sosai sosai. Kamar wa'innan ƙungiyoyi suna taimakawa ta wajen tattalin arziki, taimako wajen aikin hannu, noma da sauransu. To yana nan daban-daban haka, kuma gaskiya ana samun cigaba sosai. Kin ga wasu ƙungiyan suna na karatu ne su taimaka, ki ga matasa an ba su scholarship sun je sun yi karatu, ko a nan ƙasa ba sai sun fita ba, dai inda dai za a samu cigaba, ki gani ana samu mutum ilimi. Alhamdulillah, kin ga wa'innan ƙungiyoyi yanzu lokaci yayi za a amince da su, kuma muna fatan a taimaka.
Malama Fatima, me yasa kika zabi fannin ilimi?
Dauka nauyi a ce an kai yaro an yi mai abubuwa, sai kiga babu ma karfin yi, sai kiga iyayenmu gware su gwammace, ƴaƴansu suna gida suna hazauni, su je su ta fada, da haka har yaro ya girma ya zama saurayi, an fada harkan shaye-shaye, an fada harkan sata, duk wasu abubuwan da ba su da kyau mutum ya sa kanshi a ciki saboda wannan rashin ilimin. Ƙungiyarmu ba iya primary da secondary kadai ta tsaya take wannan ba, sai muka samu wasu dama. Wannan abin da muka samu muna kai yara har gaba da secondary, wato high institution, muna kai su su rubuta jarabawar JAMB, in suka yi nasara za mu kai su. Kuma ba wai iyaye muke tunanin su zo su biya wa ƴaƴansu kuɗin makaranta ba, ƙungiya ce za ta yi sourcing ta zo ta biya wa yaro kuɗin makaranta. Saboda maganan gaskiya, wasu yaran da yawan an gama makaranta tin secondary din, amma iyaye su je koyayye su nemo ma admission, ba su san ma ta ina za su fara samu wannan admission din ba. Wasu kuma idan sun san hanyar da su samu wannan admission din, ba za su iya daukan nauyin dan yayi karatu ba, wajen biyan kuɗin registration fee da dai sauran abin da ya shafi sai maganan hand out da su waye-waye, iyaye ba su iya affording. To in gaya miki, ma yawanci gaskiya 80% na iyayenmu na gida ba ma su san ya za su je su samar wa ƴaƴan admission ba, saboda kawai ana ganin cewa Najeriya wai an maida ita wa ka sani wa isanka ne, abinda mutane suke dauka while ba haka bane, ba sai ka gwada tukunna zaka san cewa shin sai ka sani an sanka ne za a yi ma koyaya ne. Sai muka magance wannan matsala. Wasu zaki ga sun yi shekara 2 a gida, shekara 3 da gama makarantun secondary, amma suna nan a gida a zaune, suna zama mutanen da ba na kirki ba a cikin al'umma. Sai muka fitar da hanya da zamu kai su makarantun gaba da secondary, daga kan maganan polytechnic irin su Sa'adatu Rimi haka muka fara. Sannan kuma yanzu muna da list din yaran da muka dauka da za mu biya musu JAMB, kuma su je su rubuta in Allah ya ba su nasara da izinin Allah. Muke fata direct su samu admission kuma su tafi.
Gare ki Hajiya Kultum, ko zaki iya mana misalin irin fannoni da za a iya bada kudumma a kai?
Kin ga kaman ƙungiyoyi da suke taimaka ma mata da ba su da ilimi na boko, saboda kin ga zamanin yanzu zamani ne na boko, kuma mata a ƙauyuka da ba inda za su yi suna nan ne kawai, su waɗannan ƙungiyoyi da za su je su fahimtar da su akan wasu abubuwa na tattalin arziki, a koya musu aikin hannu da za su taimaki kansu, misali ɗinki, girki, baking, sai kuma a zo kan noma da sauransu. Ba wa'innan kadai ba, suna nan da yawa. Misali kawai na bayar da wa'innan, to kin ga irin wa'innan ƙungiyoyi suna da mahimmanci a al'umma.
Wannan tambayar ta ke ce Malama Fatima, kafin mu fara wannan tattaunawar kin yi min bayanin wani tsari da kuka kirkiro.
Na ga abu ne da ya zo ya yi wahala, musamman a yanzu da aka samu ƙarin kuɗaɗen makaranta ta ɓangaren ASU. Sai muka fitar da wani tsarin da muka fitar shi ne, akwai kaman yara wanda suka gama makarantun secondary, su ma kafin su kai ga yin JAMB su tafi makarantun gaba da secondary, sai muna kai yara suna koyan sana'a kaman maza, muna kai su gurin koyan gyaran mota kaman mekanik, wannan zai taimaka musu ko da Allah ya sa sun samu admission su je makaranta su dawo sun san suna da abin yi suna kuma da inda su je su dan samu ɗan canjin su wanda a gaba za su iya biya wa kansu kuɗin makaranta mutum kin ga ya zama na cewa ba shi da wani lokaci ka je makaranta ka dawo ga inda aka je ka nemi kuɗi kana da abin yi sannan mata ma kuma ta nan bangaren suna kai su kamar su koyi dinki tailoring domin su tsaya su rike kansu yarinya in ta mai da hankali za ta iya ta fitar da design din kaya ta dinka ta siyar ga materials nan da ta siya sannan ba iya nan muka tsaya ba abin da idanganci bangaren mata iyaye kuma a gida muna koyar da su sana'ar da za su rika amfani da shi ne a gida sannan kuma za su iya su juya su siyar makwabtansu su siya kuma su siye shi da sauki mun fitar da wannan layi ne domin su kuma su tallafa wa ƴaƴansu bangaren karatu in danka ya dawo gida yace ba shi da takarda ba sai ka tsaya kana tunanin ta ina zaka samu kuɗi ba wannan shine dalilin da isa muke koyar da iyaye sana'a ba kawai koyar da su sana'a muke yin tafi ba a'a ana koyar da su yanda ma za a yi tsiyar da sana'a saboda in kika duba iyayenmu da yawa wasu sun iya sana'o'in amma ko kin dauki jari kin ba mutun ya juya bai san yanda zai juya ba saboda bai san yanda zai tsiyar da shi ba sannan idan an koya ma yanda zaka siyar da ita ba haka kadai ake barin ka ba kungiya tana baka ko ba shi da yawa ka jajari kuma ana monitoring ba wai za a rabu da kai bane ba misali kungiya ta baka 20,000 ka jajari sai ta dauki lokaci da ta dauka ma za ta iya cewa riman an baka 20,000 kungiya tana monitoring sai after 3 months ta dawo domin ta ga ya kake tafiya da jarinka sai ta ga wannan kudin ya zama 22,000 alhamdulillah an ci gaba ba a je a baka 20,000 ba bayan wata uku sai a zo a ga 17,000 babu ci gaba a wannan in muka koyar da sana'a muna koyar da yanda zaka siyar
To Hajiya Kultumi kina ganin akwai wasu matsaloli a cikin al'umma da ya kamata su kirkiro irin waɗannan kungiyoyi su mai da hankali a kansu?
Kwarai da gaske matsaloli da za a iya kafa kungiyoyi akai a nan arewa tana da ɗan yawa. Kin ga yanda abubuwa suke yanzu matan musamman masu aure akwai da yawa da suke da damuwa kulawa misali mazan su ba su da aikin yi ko kuma hanyar samun su yayi kankanta da yawa kuma kin ga mazan mu yanzu zamanin yanzu da yawa ba sa so su ga cewa sun taimaka ma mazan su matan su suke fita su nema to irin wa'annan matan akwai kungiyoyi da suke zuwa su taimaka musu su koya musu sana'a da zai taimaka musu kula da kansu kinga irin wa'annan kungiyoyi suna da kyau sai kuma a zo kan kungiyoyin yara ta wajen ilimi ta wajen a koyar da su ko a fahimtar da su akan rayuwa maganar fiyade waya kinga wa'annan kungiyoyi in aka kafa su suna da kyau suna da muhimmanci ga al'umma sosai sosai saboda kinga ana samun matsala matan mu matasa suna lalacewa da yawa wasu don talauci a gida ba kuɗin a sa su a makaranta ko ana ta haifan ƴaƴa kinga ma wannan akwai kungiya da suke guiding mata saboda irin waɗannan matsaloli za ki haifi ƴaƴa ba kuɗin da za ku kula da su a sa su a makaranta a musu sutura a ba su ci da sha mai kyau me aka ce yaran su ƴaƴa ɗaiɗai ne masu tunani da za ki gani a haka sun je sun taimaka ma kansu sun nema halal ɗin su rufa ma kansu a sirri sun rufa ma iyayensu.
Mai sauraro baki ɗaya iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. To sai dai idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. To yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu to yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Kamaru.
zama fara shan yayin nan na wannan makon ne da jaridar rai ta sun ga kasar jamhuriyar kamar ita kuma sai ku ce tai kan yadda rayuwar al'umma ke fadawa ciki na halin da kayakin masarufi a yanzu haka yake tashin gwamnatin Gambia a kasar sai dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamar tana rashin kokon kula domin yanzu haka ɗan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin kasar sai kuma jaridar da mai sade ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwannin bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganika da suke sayar wa al'umma shi ne jaridar ta ja hankalin gwamnati musamman ma ta bangaren kiwon lafiya da cewa su yi kokari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin kasar jaridar Cameroon Tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar kasar Chadi suka aiko mazo na musamman domin yi wa shugaba Paul Biya godiya a ofishinsa da ke Benin ya wunde kan yadda ya ba wa gwamnatin rikon kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan kasar da kuma yafe wa juna shugaban rikon kwale General Muhammad Idris Deir Itno ya ce shugaba Paul Biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar Economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na kasar jamhuriyar kamar da su fadawa cikin wani hali na tsananin ruwan sama kamar da batun kwarya kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi a daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a kasar jamhuriyar kamaru shine jaridan take jan hankalin gwamnatin kasar kamaru da cewar ya cancanta a yi kokari na ganin cewa an gudanar da nasu ayyuka na musamman na katakwana domin kar ruwan saman ya lakume rayuwar al'umma jaridan Ekohosan te kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin kasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar The Guardian Post ta kasar kamaru ala ita kuma ta gulmuta mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren yan aware sama da guda 1000 ne dai yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni 30 da kamfanin bai yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
A gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Jami'ai sun bayyana jiya Talata cewa kasar Brazil na shirin kafa wani kwamitin musamman da ya kunshi jami'an soji, 'yan sanda da kuma cibiyoyin gwamnati da nufin koran masu hakar zinari da suka mamaye Yanomami. Ana dorawa sama da masu haƙar ma'adanai 20,000 alhakin barkewar cututtuka da tashin hankali da kuma yunwa da ake fama da su a ƙauyen na Yanomami wanda yake nesa da wata maraya kan iyakar Brazil da Venezuela. Ministan tsaro Jose Musio ya ce ana buƙatar jami'an soji su fitar da masu haƙar ma'adanan waɗanda suke da makamai masu yawa da kuma jirage masu saukar angulu. Musio ya faɗa wata hira da tashar talabijin ta ban cewa nan ba da daɗewa ba za mu shiga kafar wando ɗaya da su, muna buƙatar kawar da rashin imani. Wani babban shugaban kungiyar ta'addanci da ke da alaka da Al-Qaeda yana wata tattaunawar sirri a yankin Sahel da kungiyoyin da ke ɗauke da makamai a arewacin Mali da suma kamar shi suke fada da mayakan da kungiyar IS ke marawa baya bisa ga waɗansu majiyu da ke da masaniya akan tattaunawar.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da rana za ku ci abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da ma injiniyan Macau ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.